coronavirus ko COVID-19 daidaita fahimta da kautar da rudani da tantance fitowa ta shida Allah madaukakin sarki muke roko da ya kawo mana saukin wannan annoba ta coronavirus duniya kam ta rikice komai ya tsaya tak banda ikon Allah ba abin da yake gudana ana cikin wannan rikicewa ne kuma sai wasu mutane suke kirkire-kirkiren karerai da kawo wasu tafi-fadi na jahilci da yaɗa tamfa-tamfa a tsakanin al'umma abubuwan da ake yaɗawar kuwa suna da yawan gaske amma ga kaɗan daga cikin su tare da kawo hanyoyin warware tsukumar da aka nannaɗa a cikin su tambayi na farko a wata ƙarya da aka kirkiro aka danganta da wani wanki Ibrahim ibn Saduqi shi kuma aka ce wai a cikin littafinsa mai suna akhbarul zaman a saman takardar an ce wai wannan mutumin ya mutu a shekara ta 463 bayan hijira shi kuma ga kaɗan daga abin da aka ce wai yana faɗa hatta ta tsawon rakaman al-20 ba'da al-200 wa tafsha maradul zaman wa mana al-hadith ma'anar wannan shi ne a lokacin da lambobi biyu suka zo daidai wato 2020 shekara ta 2020 kenan cutar zamani ta yaɗu aka hana maniyyata zuwa hajji wannan ita ce fasararsa wannan wai yana nuna cutar coronavirus tun ƙarni na 5 bayan hijira wannan hakika ba ilimi ba ne shirfi shi ne kurum dalilin da yake nuna wannan din ba ilimi ba ne suna da yawa wanda za su tabbatar da haka ga wasu daga cikinsu dalili na farko a cikin malaman musulunci kaf babu wani malami mai wannan suna Ibrahim ibn Saduqi ƙarya ce kurum aka girba aka samo wannan sunan aka manna masa sannan aka kawo shi a zubi da tsarin da zai rikitar da mutane wanda suka kirkiri wannan ƙaryar kangwanayi ne su ma sun yi wata ishara akan takardar da suka kirkiro cewa bayanin da zai zo wata shaida ce daga malamin da ba mu san shi ba dalili na biyu akan ƙaryar wancan magana shine an ce an samu magana a cikin littafi mai suna akhbarul zaman wallafar wancan malamin wannan ba wata ƙarya ce don a kautar da hankalin mutane daga kan abubuwan da ake so su fahimta su kasa gane haƙiƙanin yadda abubuwa suke littafi dai mai wannan suna akwai shi wanda ya yi shi kuma sunansa al-mas'udi abdulhassan ali ibn al-husayn babban malamin tarihi ne ya mutu a shekara ta 346 bayan hijira ta nan ma za a gane yadda shi wancan na ƙaryar wanda aka ce ya mutu a shekara ta 463 bayan hijira cewa shafi faɗi ne don haka ba shi ne wancan ba dalili na uku da ke nuna ƙarerayinsu amma littafin da al-mas'udi ya yi wato akhbarul zaman ba shi da wani yawa sannan kuma babu wata magana mai kama da wannan ma a cikinsa ko kaɗan al-mas'udi ya yi ƙoƙarin ya ba da labarun abubuwan da suka wuce cikin zamani shi zai zama suna da akhbarul zaman bai kawo bayanan abubuwan da za su zo a nan gaba ba maƙaryacin da ya kirkiro wannan ƙarya kuwa da alama ya san da haka shi yasa ya canza sunan mawallafin littafin don kada a gano shi abun mamaki ma don ƙarfin hali har da ba da lambar shafi a littafin wato wannan a dalili na ƙaryarsa ta hudu kenan saboda ƙarfin halinsa har da ba da wato lambar littafi maƙaryacin ya nuna a duba shafi na 365 wannan fa tare da cewa in littafin al-mas'udi ne to shi bai kai yawan shafukan wancan da ya ambata ba shi ko wancan littafin ya zamo kanzon kurege ne kawai da yake ta faɗa magana a kansa dalili na biyar mai wannan rubutu tun kusan shekara 1000 ya nuna cewa wannan cuta za ta yi kamari a watan Maris a watan da ya nuna duniya za ta iya tashi a cikinsa dan yana cewa idan duk aka yi wadannan abubuwa da aka zayyana a sama to ku saurare shigowar watan Maris wato na wata na uku kenan a lokacin za ku ga girgiza kasa wanda za ta girgiza kowa sai bisa uku na mutanen duniya za su mutu kan karamin yaro zai yi furfura nan da nan shine yake cewa fartaqibu ala rasulin na tafaltaqibu shahr maris zilzalun yahdil asas yamutu thuluthan nas wa yashibu diflu minhu ra'd a gaskiya wannan duk ƙarya ne domin sanin irin wannan gaibin sai dai annabi alaihi salatu wassalam domin shine ake sanarwa ta hanyar wahayi amma ba wani tantsubu ko boka ba ballantana wanda yake tsuran malamin tarihi mun yadda bayan rasuwa annabi alaihi salatu wassalam ba wani sabon annabi da za a aika mana mun yadda da wannan wanda zai kawo irin wannan magana a yadda da ita to a matsayin wayayi ta kenan shi har yake son a yadda da ita dalili ne kida da yake nuna karerayinsu ga wanda ya san annabi alaihi yadda annabi alaihi salatu wassalam yake ba da labaran abubuwan da za su zo ya san ba ta irin wannan hanyar annabi alaihi salatu wassalam yake bayanin waɗannan abubuwa ba domin annabi alaihi salatu wassalam baya fadar kwanan wata amma abun mamaki a wannan ƙaryar an faɗa har watan Maris wannan ma kadai manuniya ce akan shirfitin wannan magana dalili na bakwai za mu daɗa fahimtar cewa wannan magana ƙarya ce domin yadda mai labarin ya nuna a farkon shekara ta 2020 wato 2020 yake cewa a watannin Janairu da Fabrairu za a yi cutar amma har sai watan Maris ya shigo ana ta fama sannan abun zai dauki zafi a nan za a kama makaryaci a hannu domin a shekarar 463 bayan hijira da aka ce marubucin ya mutu a wannan lokacin ma Fabrigori bai ma tabbatar da tsarin kalendarsa da take farawa da watan Janairu ba wanda kuma za a ce ta ci gaba da Fabrairu har zuwa Maris a wannan lokacin ko a wannan lokacin watan Maris din shi ne farkon shekara a wancan lokacin shekarar ta 463 da ake ta magana a kai duk a wannan lokacin wannan yanayin da muka faɗa haka ake cewa watan Maris shi ne farkon shekara kuma shekara ta 463 din bayan hijira ta yi daidai da shekara ta 1071 miladiya a ta Baturi ma'ana a lokacin watan Maris ma ba shi ne na uku ba a kalendar Baturi kamar yadda na faɗa a baya domin Pope Gregory na 13 bai kaddamar da kalendarsa wadda ake amfani da ita a yau ba sai a shekara ta 1582 miladiya ta ina har marubutun ya zan haka inda ba kalenda abinda muka fahimta dai shi ne marubutun wata takarda wani ɗan zamanin nan ne wanda yake ganin duk abubuwan da suke faruwa sannan ya sa kansa yin wannan ƙarya da ƙirƙiro sunayen malamai da littattafai bugu da ƙari malaman tarihin musulunci a wancan lokaci ba su amfani da kalendar Bature ko kaɗan a tsarin rubuce-rubucensu to ta ina wannan malamin in gaske ne akwai yi zai saba wa tsarin ilimin musulunci me yasa bai yi amfani da tsarin kalendar musulunci ba a cikin bayanin nasa ko da sau ɗaya tambayi na biyu waɗanda suke karanta larabci har ila yau za su samu wata takarda wadda aka rubuta ta wato da wani salo kamar waka a saman takardar an rubuta cewa bayani ya zo a cikin littafin azayimud duhur na Abu Aliyu Ad-Dubaizi wanda ya mutu a shekara ta 565 bayan hijira yana cewa عندما تحين العشرون قرون وقرون وقرون يحتاج الدنيا كورونا من فعل البشر الضالون فيميت كبارهم ويستحيي صغارهم يا كاوانا عكا دي واقر تتفي حرب بيتي 21 أكن ونن تكدر قداء غفصر وسد جبيتك a lokacin da ijirin za ta zo kalmi bayan wani kalmin cutar corona za ta zo ta mamaye duniya sakamakon abin da fatattun mutane suka kinkiro za ta kake manya ta bar yara a rayi masu karfi za su rika jin tsoranta masu rauni kuma in sun kamu ba za a warkewa tana taji a tsakanin mutane kamar ban wato kwallo tana mamaye makogoro da huhu abun mamaye wannan takardar da abin da ta kunsa duk ƙarya ne ba su da asali ta kowace fuska daga ciki dai dalilan da suke nuna rashin asalinsu akwai fuskoki kamar haka fuska ta farko wannan malamin babu shi cikin malamin musulunci kwata-kwata kirkiro sunansa kurum aka yi don a yaudar mutane sai aka zo da shi kamar wani gaske malamin da sunansa wato malamin da sunansa ya so ya yi kama da wancan na ƙaryar shi ne wani malami da ake kira Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Sa'id ana kiransa da Ibn Dubaisi littafinsa da ya fi shahara da su kuwa guda uku ne kacal na farko Zailu Tarihi Madinati Salam da kuma Tarihu Wasid da kuma Al-Mu'jam na sunayen shehunansa bai rubuta wani littafi mai suna Azaimud Duhur ba abinda muke cewa hatta sunan littafin nan ma akwai ƙarya a ciki fuska ta biyu wannan fa ba tare da cewa wancan mutum da aka kirkiro din an ce ya mutu a shekara ta 565 bayan hijira alhali ko shi Hafiz Ibn Dubaisi an haife shi a shekara ta 558 bayan hijira sannan ya mutu a shekara ta 637 bayan hijira don haka sun bambanta ma kwata-kwata ba mutum guda ba ne su biyun nan kowanne daban-daban ne sannan Ibn Dubaisi ba shi da alaka da littafin ƙaryar da abin da ya kunsa kwata-kwata fuska ta uku abin da wannan baituka guda 21 suke so su nuna shi ne cewa wannan malamin ya san gaibu dalla-dalla domin ya yi bayani akan COVID-19 filla-filla tun daga kullowarta daga tara da yadda ta yadu da yadda take kama mutane da inda take kamawa a jikinsu da sauransu irin wannan bayanin in dai ba annabi ba ba wanda Allah zai ba shi labarin yadda abubuwan suke tintini amma ga wani malami da ba a san kowaye shi ba wai ya zo yana kawo irin wannan labari mai zurfi kafin ma abin ya faru wannan kam ƙarya ne kurum fuska ta hudu da take nuna ƙaryar wancan labari shine wata babbar matsala kuma ita ce waƙar tata ta kakkarya dokoki da ma'aunai na waƙar larabci da ilimin nahawu ba na zaton za a samu malami a wancan ƙarni na shida na musulunci da zai jahilci ka'idojin larabci da na ilimin waƙa wannan kaɗai ya isa mai fahimta ya san cewa wannan waƙa dai wani gagarumin jahili ne ya ce ya koshi sannan ya ɗauki alƙalami ya ci gaba da rubuta abin da yake so amma ba malamin ƙarni na shida ba kuwa domin malamin ƙarni na shida ba wani malami da zai yi irin wannan aika-aika kai ai ko malamin wannan ƙarnin da muke ciki matuƙar ya san ilimi ba zai yi shirman da wannan waƙa ta kunsa ba dalili na biyar dangane da wannan littattafan guda biyu a ina suka buga ne tuntuni da ba a san su ba sannan a yanzu me ya hana sauran malamai su gansu sai dai wasu guntayen takardu kurum wani makaryaci zai hasko ta ta hanyar WhatsApp kaga dan kadan tambayi na uku wasu kuma suka ba gama nemo bayanin mafarar coronavirus da dalilin lamba ta 19 da ake rubutawa wato a COVID-19 da sauransu kuma a cikin alkur'ani har da masu cewa ƙur'anin duk ya nuna haka faro-faro a cikin suratul muddassir wato sura ta 74 tun shekara fiye da 1400 wai lambar COVID-19 da ake gani 19 din wai ta fito ne a aya ta 30 a wannan sura. Inda ke kawo wannan cewa wai tun shekaru fiye da waɗannan aka samu haka, wai kuma dalilin da suka jawo annobar duk sura ta nuna su sune kamar haka. Wai ma'ana a fahimta su rashin tsayi da sallah da rashin ciyar da miskinai da cuta kai cikin lamarin Ubangiji da karyatawa da ranar sakamako, duk waɗannan abubuwan su ne dalilai. Dangane kuma da inda ta fito wai daga tanan ayoyin wai da suke nuna haka suma wato ayoyi ne a wannan sura ta 74 tun daga wato aya ta 12 zuwa ta 14. Wai duk ariyawarsu waɗannan ayoyin sun nuna wato zuwan coronavirus a ƙasar China. Ita kuma wannan ayar ta biyu wai tana nuna a fahimtarsu cewa sai an tashi an yi wa'azi da jan hankulan mutane sannan Allah zai ɗauke annobar. Ita kuwa aya ta uku wai tana nuna a yawaita zikiri da girmama sunan Allah, wanda su ne hanyar kuɓuta, wanke hannuwa da tsafta. Kuma wai aya ta wato hudu a wannan sannan a tsaya a gida a ƙi fitowa a ƙi zuwa ko ina. Wai shi kuma a fahimtarsu aya ta biyar ta nuna haka. Haka dai haka dai suka yi ta fassare-fassare irin nasu. Wannan duka ƙoƙari ne na karkata akalar ayoyi zuwa wani son zuciya daban. Suran nan an saukar da ita a Makka, duk musulmi sun karanta ta sun fahimce ta tuntuni. Sai kuma yau wasu su zo suna takuɗa ayoyin ko suna takular ayoyin nan da can, wai sai bayanin coronavirus ya fito da dole a ciki. Mai yin wannan ta'asar ya yi ƙoƙarin cire ayoyin daga tsarinsu wanda Allah ya saukar da ma'anoninsu da suka taho da su wato context. Ya cizge duk wata alaƙa tsakanin kalmomin, sannan ya tafi yana farautar wasu ma'anoni da yawa waɗanda wato yake so ya tabbatar da son zuciyarsa da kuma bawa ayoyin wasu murguɗaɗɗun fassarori. Wannan yana daga cikin hanyoyi guda biyu da mutanen da suka ɓata suke amfani da su wajen yin gurguwar fassara ga ayoyi, ko dai su ƙirƙiro wasu ra'ayukansu sannan su cusa kai cikin Ƙur'ani don neman ayoyin da suke zaton za su iya daidai da buƙatar tasu, ko kuma su ɗauki ayoyin su murɗa su ƙarfi da yaji don son zuciya ta su kawai ya fito a fili a gan shi. Kowane ɗaya daga cikin waɗannan ɓata ne babba, domin Ƙur'ani karanta shi ake yi a nutse sai shi ya faɗa maka abin da za ka yi da wanda za ka bari, ba wai a ƙirƙiro wannan jabin dabarun ba. Allah ya sa mu dace. Canfi na hudu, akwai kuma waɗanda suka ɗauki harafan kalmar corona wato yadda ake rubuta ta da larabci, da kaf da waw da ra da waw da nun da alif, sai suka nemo ayoyi da suka fara da kowace kalma suka ce haka ake nufi da kalmar. Misali na harafin kaf, sai aka kawo kullu nafsin za'iqatul maut, ma'ana kowane rai zai ɗanɗani mutuwa. Sannan kuma a ƙarshe aka ɗauki harafin ƙarshe wato harafin alif, aka kawo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ma'ana komai namun yana ga Allah madaukakin sarki sannan kuma gare shi zai koma wannan shi ma dai wani wasa ne da ayoyin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki bai saukar da ayoyin sa dan irin wannan shirman ba dan haka muna jan hankali da daina irin sa ba wai sai a wannan ba abubuwan da mutane suke yin irin wannan haka bai kamata a rika yin su ba tambi na biyar masu karanta turanci kuma zai iya yiwa sun ci karo da abin da ake yadawa cewa shahararren bokan nan dan kasar Faransa wato Michel de Notre-Dame wanda aka fi sani da Notre-Dame wanda aka yi shi a shekara ta 1503 zuwa shekara ta 1566 wai yayi bayani akan coronavirus a cikin littafin bokancinsa ga abin da yake faɗa The great plague of the maritime city will not cease until there be avenged the death of the just blood condemned for a price without crime of the great lady outraged by pretense. Adunkule ya nuna za a samu annoba da za ta haɗe tsibirai da kan tudu. Za a samu zubar da jini da mutuwa ba tare da wani yaki ba. Sannan ya daɗa da cewa From the vain enterprise, honor, and undue complaints. Both thoughts about among the Latins, cold, hunger, wealth. Not far from the Tiber, the land stained with blood and diverse legs will be upon mankind. Ma'anar abin da yake fara a takaici, ita ce, za a samu gurɓataccen kasuwanci da jiragen ruwa, da za su riƙa yawo a kogin Latin. Sannan sanyi da yunwa da ambaliyar ruwa za su yawaita za a samu zubar jini annoba kala-kala kuma za ta samu mutanen duniya wannan shi ne abin da ya faɗa Malam ya ce wanda duk ya yi amanna da Notre-Dame ya yadda cewa wai ya yi ishara zuwa ga wato coronavirus to ko shakka babu ya yi ɓatan fakatanta amma a gaskiya waɗannan baituka nasa idan ma an yi musu kyakkyawan zato ba lallai suna nufin COVID-19 ba domin an yi annoba daban-daban bayan mutuwarsa me zai hana a fassara baitukan da su waccan annobar ta baya me zai sa a ce dole coronavirus yake nufi maganganu irin na bokaye kamar Notre-Dame maganganu ne a hargitse ba a shirye suke ba sannan sai an zo ana ta fama wajen fito da ma'anarsu da ƙoƙarin fassara su don ba su da kangaren da za a gane su nan da nan gurɓacewar imani ce kuma take sawa musulmi ya koma yana yarda da bokaye irin waɗannan duk wata matsala ko annoba in ta faru a duniya sai waɗanda suke bauta wa Notre-Dame su zuro kai da tuzo hanci su ce a yi tuntuni ya yi magana a kanta mu musulmi annabi alaihi salatu wasalam ya faɗa mana cewa duk wanda ya je wurin boka ya gaskata abin da ya faɗa masa to ya kafirce da abin da aka saukar wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka fitar da hadisin a cikin musnad na imam ahmad kambi na shida ganin yadda cutar ta shigo najeriya wato yawancin waɗanda aka bada bayanin ta kama su masu hali ne wato masu hannu da shi ne kamar wasu gwamnoni da manyan jami'an gwamnati da 'ya'yan masu hali wannan ya sa wasu talakawa suke ɗaukar cewa cutar ta fi kama masu hali kawai amma wannan kuskuren fahimta ne abinda za a yi la'akari da shi shine cutar nan shigowa da ita ake yi waɗanda suke yawan tafiye-tafiyen kuma masu hali ne shi ya sa a nan ƙasar aka fi jin labaran ta fi kama masu hali amma ga kasashen Italiya da Spain da Iran nan za a ga cutar tana yi wa mutane ta ɗan 'ya'yan kaɗanya babu babba babu yaro ba mace ba namiji ba baki ba fari ba mai kuɗi ba talaka dukkansu tana kama su kuma mutane masu yawa sun mutu a sababinta wannan ma kaɗai ya isa izina a dunkule muna daɗa jan hankalin mutane da a daɗa komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar yin tuba da istighfari da yawan sadaka ga marasa abun hannu sannan a da kulawa da dokokin da ma'aikatan lafiya da likitoci suke fada har ila yau a kula da irin addu'o'in da Annabi alaihi salatu wassalam yake koya mana a kowane lokaci daga cikin ku addu'o'in akwai wannan Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أماني نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وأعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعل لي نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أماني نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظمني نورا وأعظمني نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا da kanke ina jin hankalin mai sauraro cewa wannan ita ce fitowa ta shida na rubutun babban malamin mu Professor Ahmad Muntalabi ce hafizahullahu ta'ala a inda ni mai karantawa ɗalibin sa Yusuf Jafar Talha Abu Huzaifa na karantu tare da mai kula da na'ura engineer MAC muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya amfana da mu daga abin da muka saurara kuma muna roƙo Allah madaukakin sarki ya ije mana wannan annobar ya jikan waɗanda suka mutu daga cikin mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk